Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 21, da 16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da ranar Asabar 26 ga watan Agustan shekara 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfil, guguwa mai karfin gaske da ake wa lakabi da guguwa Harvey ta yi matukar barna a kudu maso gabashin jihar Texas na Amurka. Babban jami'in kula da makaurata na kungiyar tarayyar Turai ya ce mai yiwuwa ne a fara hana kasashen nahiyar Afirka da kuma yankin Asiya da ke hana al'umma su komawa gida takardar izinin shiga kasashen Turai. Kana mataimakin shugaban ƙasa Amurka kan harkokin tsaron ƙasa, Sebastian Gorka, ya sanar da daina aiki a fadar White House.
To Allah ya kyauta, kanan labaran kenan aka ji. Hukumar da ke kula da ayyukan agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta fitar da wani rahoto da ke cewa mutane 540 ne rikicin Boko Haram shafa a yankin Diffa na Jamhuriyar Nijar.
Ya kamata duka gwamnatin da mu da 'yan uwan namu sauran kasashe mu dauki matakan da samu ida kwata-kwata da maganar Boko Haram.
Haka kuma za ku ji dalilin da yasa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin manyan jami'in Najeriya biyu APC da PDP jiya a fadarsa. Haka kuma a birnin Jos kuma an kaddamar da gidauniyar marigayi Alhaji Adamu dan Maraya Jos, inda aka yi kira ga 'yan Najeriya da su runguma a kidar haɗin kai.
Kuma dan Maraya zai yi da babbar shiri na addini ko na jinsi ko na siyasa ko kowa na sa. Dan Maraya da jarumi ne kuma gwarzo ne wajen yaɗa adabin Hausa.
Haka kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk annan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Guguwa mai karfin gaske da aka yi wa lakabi da guguwa Harvey ta yi babbana ainihin a kudu maso gabashin jihar Texas a wani karamin gari da ake kira Rockport kusa da Corpus Christi da asubahin yau Asabar, inda aka rika tafka ruwa kamar da bakin kwarya da ya shafa wurare masu nisa. Guguwa Harvey ta kasance guguwa mafi karfi da aka fuskanta a Amurka cikin sama da shekaru 10, inda ta rika kadawa da karfin tafiyar kilomita 209 cikin sa'a guda a lokacin da ta sauko a doron kasa. Sannan a hankali dai guguwar ta lafa, amma zuwa safiyar yau Asabar cibiyar nazarin guguwa mai karfi ta ƙasa Amurka ta ce guguwar ta keta yankin da ƙarfin gudun kilomita 185 a sa'a guda. A daidai gabatowar guguwar, dubbun dubatan mazauna yankin na jihar Texas sun kaurace wa yankin domin gudun illarta. Kawo yanzu dai babu labarin wanda guguwar ta rutsa da su, sai dai jami'ai sun ce ma'aikatan gaggawa ba su iya zuwa wurare da dama ba sabili da ƙarfin guguwar. Yayin da guguwar ke dosa mashigin ruwan jihar Texas jiya Juma'a da yamma, shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu tare da ayyana guguwar a matsayin bala'i. Wani kwamandan dakarun ruwan Amurka ya tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta yi gwajin waɗansu tagwayen makamai masu linzami masu cin gajeren zango a jiya Juma'a, amma babu ko ɗaya daga cikinsu da ya kai inda aka yi niyyar cilla shi. Kakakin rundunar sojan Amurka a yankin tekun Pacific ya faɗa jiya Juma'a cewa makamai masu linzami uku Koriya ta Arewan ta harba, inda ta riƙa ba da tazarar kusan minti 10-10 a tsakaninsu. Kakakin ya kuma ƙara da cewa makami mai linzami na farko da na ukun sun faɗi tun suna sama, sannan na biyun kuma ya tarwatse jim kaɗan bayan da aka harba shi. Bisa ga cewar kakakin, babu ko ɗaya daga cikin makaman da ya zama barazana ga yankin arewacin Amurka ko kuma Guam, wanda shine yankin mallakar Amurka mafi kusa da Koriya ta Arewan. Tun farko dakarun Koriya ta Kudu sun sanar da cewa Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami da dama daga lardin Gongom, waɗanda suka ce mai yiwuwa ne suna cikin atisayen da sojojin ƙasar ta Koriya ta Arewan ke gudanarwa. Akalla ɗaya daga cikin makaman ya yi tafiyar kimanin kilomita 250 kafin ya fada teku, bisa ga cewar babban hafsan sojin Koriya ta Kudu. Jiya Juma'a, Amurka ta haramta duk wata hulɗar kasuwanci da Venezuela a yunkurin Washington na baya-bayan nan na matsawa gwamnatin shugaba Nicolas Maduro lamba. An kakabawa kasar takunkumi ne da nufin nuna cewa Amurka ba za ta kyale haramtacciyar gwamnati ta ɗore a yankin wanda za ta ci gaba da kuntatawa al'ummarta ba, bisa ga cewa mashawarci akan harkokin tsaro HR McMaster a hirarsa da manema labarai. Shugaba Donald Trump ya rattaba hannu tare da zartar da takunkumin jiya Juma'a da ya haramta hulɗa da gwamnatin Maduro da kuma kamfanin nan na mai na ƙasar PDVSA. Sakataren ma'aikatar kuɗin Amurka Steven Mnuchin ya faɗa yayin hira da manema labarai a fada White House cewa takunkumin zai sa Maduro ya gaza yi wa mukarrabansa na siyasa da kuma masu goyon bayan gwamnatin tasa toshiya. Da yake mai da martani shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce ya yi Allah wadai da takunkumin, da ya ce takunkumin sun saba dokokin ƙasa da ƙasa kuma an sanya su ne da nufin ganin ƙasar ta gaza sauke nauyi da ya rataya a wuyanta. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in mai kula da masu ƙaura na ƙungiyar tarayyar Turai ya ce mai yiwuwa ne Brussels ta hana bada tallafin inganta rayuwa ta kuma kafa dokar da za ta shafi hulɗar cinikayya da takaita bada takardar izinin shiga yankin nan kan ƙasashen Afirka da kuma Asiya, yankunan da maƙaurata na Asiya suke fitowa, da nufin tilastawa ƙasashen karɓar mutanen da aka hana mafaka a ƙasashen Turai. A hirarsa da jaridar ƙasar Burtaniya wadda ta wallafa yau Asabar, Dimitri Akramopoulos ya ce jami'ai a ƙungiyar tarayyar Turai suna duba yiwuwar dakatar da ɗaukar nauyin manyan ayyukan bunƙasa ƙasashen. Ya ce muna kashe kuɗi ne a waɗannan ƙasashe da nufin samar da dama ga al'umma. Ya ce ƙasashen da suka gaza ba da haɗin kai za su iya fuskanta hana su takardar izinin shiga Turai baki ɗaya. Jamus zai ta yi barazana hana ƙasashen da suka ƙi karɓar masu komawa gida takardun izinin shiga ƙasarta. Sai dai bisa ga dukkan alamu, Akramopoulos yana nuna za a faɗaɗa hana takardun izinin shiga ƙasashen da zai shafi dubban 'yan ƙasashen ƙetare, kama daga jami'an diflomasiya da likitoci da ɗalibai da kuma masu gudanar da bincike. Daga ƙarshe, mataimakin shugaban ƙasar Amurka kan harkokin tsaron ƙasa Sebastian Gorka ya ce ya aje aiki a fadar White House, ya kuma zama jami'i na baya-bayan nan da ya fice daga gwamnatin shugaba Donald Trump. A cikin wasiƙar ajiye aikin da Gorka ya rubuta wadda kafofin sadarwa da dama suka samu, ya ce shawarar da Trump ya yanke ta tura ƙarin dakaru a Afghanistan ya sa ya bai gamsu da inda gwamnatin ta dosa a tsare-tsarenta na ƙasashen ƙetare ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To, madalla, a wani rahoto da ta fitar hukumar da ke kula da ayyukan agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta bayyana cewa kimanin mutane 540 ne suka rasa rayukansu ko suka ji rauni ko kuma aka yi awon gaba da su sakamakon hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ta kai a yankin Defa na jamhuriyar Nijar. Daga mai wakilinmu Yusuf Abdullahi ya yi mana ƙarin bayani kan wannan rahoto.
Rahoton dai na hukumar da ke kula da ayyukan agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya OSHA ya bayyana cewa cikin mutanen 540 da suka rasa rayukansu ko suka jikata ko kuma aka yi awon gaba da su a sakamakon hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ta kai a yankin Difa daga watan Februari na shekarar 2015 zuwa watan Agusta na shekarar 2017, garin Bosoni al'amarin ya fi kamari, wanda ya rasa akalla mutane 230, kana 44 suka jikata, uku kuma suka yi ɓatan dabo, sannan kuma aka yi awon gaba da uku. Sai birnin Difa, wanda ya rasa mutane 73, sannan 96 suka jikata, aka kuma yi awon gaba da biyu. Garin Ingingima kuma ya rasa mutane 31, sannan 4 suka jikata, aka kuma yi awon gaba da 47. A garin Mai Nasarawa kuma mutane 3 ne suka jikata, aka kuma yi awon gaba da 2. Sai kuma a garin Gudu Mariya, inda aka yi awon gaba da mutane 2. da yake tsokaci game da wannan rahoton Alhaji Salisu Amadu wani mai fafutuka cikin kungiyar fararen hullar Niger ya bayyana cewa lokaci yayi da kungiyar Boko Haram za ta zama tarihi.
Ya kamata duka gwamnatin da mu da ƴan uwan namu sauran kasashe mu dauki matakan da sam ida kwata-kwata da magana Boko Haram. Mu nemi magana cewa ku Boko Haram kin yinwa cikin mu ita ce za a nemi a san wanda za a zamanto a nemi abin rayuwa ne yau da gobe. Amma a gaskiya wannan abubuwan kowa ya ga shirya a sakan kaza. Kaga dai a yau duk wani abin da ka sani yau ya riga ya ta'azzara don saboda irin wani abu na Boko Haram, tattalin arziki, tattalin rayuwa, tattalin duk abin da kake so na yau da gobe. Babu makaranta, ba lakwal, ba rayuwa yau da gobe. Bisa shi ba IQ, ba iya na aukamukihi, hankin difa, ba iya noma, ba iya duk wani abin da ka sani wanda ya zamanto na amfani na al'umma, wanda ya zamanto kai in ba da roƙon Allah ba kai a ganin ka rayuwa ma a can ai ka samu wahala take.
To sai dai fa ba za a samu wannan nasarar ba sai ko wani bangare ya kawo tashi gudunmuwa.
A sa kuɗin inda ya kamata a yi amfani da shi, a ba mana jama'a lokacin kan aiki. Al'umma ya kamata duk abin da ba tarar da shi ba su zo ta kuɗin rahoto, kuma a ci gaba da roƙon Allah, kuma kai ya zamanto ana barci da ido biyu, a yi ƙabarci da ido guda, guda na hange, guda na abin da ake gani cikin gida. Kuma duk abin da zai zamanto ya taimaka wa wannan al'ummai ya kamata ka ji tsoro, ka je ka ba jama'a wani tsoro, ka ba su rahoto na cewa kai mun ga wani bakon wani, ko kuma mun tsinka wani, ko kuma mun hango wani wanda ya zamanto kai iso kaso ganin garin namu, ko ƙauyenmu, kai zo cuta mu, a je a ji gani wannan wane ne.
To sai dai duk da haka gwamnatin Nijar na ikirarin cewa tana ci gaba da samun nasara a yakin da take yi da kungiyar ta Boko Haram, musamman ma idan aka yi la'akari da dubban mayakan kungiyar da take rike da su a gidajen wakafi daban-daban na kasar. Sannan kuma har yanzu kungiyar ba ta da wani sansani da ta kama a Nijar. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
Duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu.
To madalla a gaida Yusuf Abdullahi. A jiya ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zama da shugabannin manyan jam'iyyun Najeriya biyu, APC da PDP. Kan haka ne wakilin muryar Amurka Abuja Nasiru Adamu Alhikaya ya zanta da mai taimakawa da shugaban kan harkokin labaru Malam Garba Shehu, inda ya tambaye shi makasudin zaman.
Jami'in nan guda biyu kowace a cikin su ta rubuta masa wasiƙa tana buƙatar su zo su yi masa murna da Allah ya bashi lafiya ya dawo kan aiki. Amma ita fadar gwamnati sai aka ga cewa domin a ƙara jaddada haɗin kan ƙasa maimakon a gansu daban-daban sai aka ce su zo gaba ke ɗaya PDP din da APC. Muhimmancin wannan abu shi ne tunda ka san tun da ya dawo daga wannan tafiya da ya yi, jawabinsa na farko shugaban ƙasa ya nuna damuwarsa akan yadda rabe-raben kan jama'a yake barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa, wanda har wasu so suke wai a raba ƙasar ma. Kuma inda ya gargaɗi ya nuna cewa a Najeriya ta zauna daram ba isa a raba ta ba. To saboda haka wannan ziyara da ita da aka yi shugaban Muhammadu Buhari ya amfani da domin sake jaddada wannan sako nasa da ya dawo da shi na cewa haɗin kai ya zama dole domin ƙasar nan ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Mai taimakawa shugaban Najeriya kan harkokin labarai Malam Garba Shehu kenan a tattaunawarsa da Nasiru Adamu Alhikaya. To daga Abuja kuma sai mu leƙa Jos, inda aka gudanar taron ƙaddamar da gidauniyar Alhaji Adamu ɗan Maraya Jos, inda aka bayyana kyawawan darussa da waƙoƙin marigayen ke da su da kuma halayen marigayen. Ga wakilin muryar Amurka Zainab Babaji da ƙarin bayani.
An yi kira wa 'yan Najeriya da su rungumi aƙidar haɗin kai da zaman lafiya maimakon furta kalaman da ka iya haddasa rikici da rarraba kawunan al'umma. A wani taron ƙaddamar da gidauniyar ɗan Maraya Jos wanda aka gudanar a nan Jos, mahalarta taron sun bayyana irin kyawawan darussa da waƙoƙin marigayi Alhaji Adamu ɗan Maraya Jos suke yin tasiri wajen inganta zamantakewar al'umma. Tsohon shugaban gidan rediyon tarayyar Najeriya Malam Ladan Salihu ya bayyana marigayi ɗan Maraya Jos a matsayin wanda ya sadaukar da kansa wajen ilimantarwa, haɗin kan al'umma, taimakon mabuƙata da dai sauransu.
Kuma ɗan Maraya zai yi da bambanci na addini ko na jinsi ko na siyasa ko wani sabo. Ɗan Maraya jarumi ne kuma gwarzo ne wajen yaɗa adabin Hausa da inganta ta, gwarzo ne kuma hamshaki ne wajen koyar da ɗabi'u masu amfani masu daraja.
Shi ma shugaban gidauniyar ta Dan Maraya Jos, Mr. Osezuwa Chris Isibo, yace sun kafa gidauniyar ne bisa la'akari da irin gagarumin gudunmawar da marigayi Dan Maraya Jos ya bayar ta hanyar waƙoƙinsa wajen gina Najeriya.
Now when you hear him sing or talk, the songs are so universal, it has the capacity to even liberate anybody, no matter the tribe, the religion, anything.
Yace idan ka saurari waƙoƙinsa ko kalamansa, waƙoƙi ne da suke da tasiri a duniya baki ɗaya, inda suke nuna sadaukarwa da bada ƴanci ga kowa ba tare da la'akari da ƙabila ko addini ba. Mr. Isibo yace ki duba yadda Dan Maraya ya zagaya duniya yana hudubar zaman lafiya, ba kamar yanayin da Najeriya ta fada na nuna ɓangaranci kamar yadda muke fuskanta a yanzu ba, da ya janyo matsaloli da dama a ƙasar ba. Shi ma jami'i da ke aiki a wata kungiya mai fafutukar samar da zaman lafiya, wato Search for Common Ground, Malam Sani Suleiman yace waƙoƙin Dan Maraya Jos wa'azi ne ga kowa.
Hakika in muka saurari waƙoƙin marigayi Dr. Dan Maraya, akwai darussa masu ƙarfi waɗanda idan shugabanninmu za su yi amfani da shi a matakai daban-daban, idan iyaye za su yi amfani da shi a matakai daban-daban, matasa, mata, masu ƙananan sana'o'i, to za mu ɗauki darussa wanda za su taimaka mana a rayuwa ƙwarai da gaske.
Uwar gidan marigayin Hajiya Sabuwa Dan Maraya ta ce sun kafa cibiyar horar da matasa sana'o'i kamar su ɗinki da saƙa don tunawa da marigayin.
Ba abin da za mu ce sai dai godiya, mun gode Allah, domin muna son abin ya kasance na har abada cikin kowane lokaci, kuma muna daga cikin taimakawa, domin yanzu ma akwai ɗalibai, to inda muka koyar da su ɗinki da abubuwa suna nan, za mu yaye sa.
Shiko Yusuf Kutile Dan Maraya, wanda ke matsayin ɗaga marigayin, yace suna buƙatar jama'a su taimaka wajen haɓaka gidauniyar.
Akwai hanyoyin da mutum zai taimaka, ko cokali ɗaya kada ko ka bamu, mun san muna da wanda za mu iya ɗauka mu ba ya amfana da shi. Yawa ba wai manufarmu mu nemi kuɗi da abin ba, yanda ya ɗora mu akan tafarkin taimako, haka muke so mu cika da shi akan tafarkin taimako.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Mallam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tunda jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya, in yi ɗan fauka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna
a gaida Zainab Babaji, to Allah ya ji kan Dan Marigayi Alhaji Adamu Dan Maraya Jos. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kun agogon muna cewa karfe 11:18 ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Hafizu Balaraba Gusau da Comrade Jibril Al-Mustafa Gusau, masu son a bayyana musu ma'anar karin maganar nan mai cewa Allah ya yi ma koko Allah ya yi maka gidar dogo. Za kuma a ji ansar wata tambaya mai alaka da wadda muka ƙarasa a makon jiya kan tarihin rarara. To bari mu fara da ansar tambayar su Hafizu Balaraba Gusau da Al-Mustafa Gusau, masu son a bayyana musu ma'anar karin maganar nan mai cewa Allah ya yi ma koko Allah ya yi maka gidar dogo. Idan masu tambayar na saurare, to ga masanin harshen Hausa a cibiyar adana kayan tarihi da samarwa a Abuja, Malam Sani Balankaro, wanda ya ce,
to idan Malam Hafizu Balarabe da Jibrin Al-Mustafa suna kusa ga abin da ya sauwaka a kan ansa tambayar su, da farko dai abin da ya kamata mu gane shi ne cewa wannan karin magana ta Allah ya yi wa wani da dogo, ko kuma Allah ya maka gidan dogo, ana so a yankin addu'a kenan, tana daga cikin irin karin maganganun da suke rukunin karin maganganu da ake alakanta su, ko kuma suke da tushe da mutum, wato ta hanyar zancensa ko aikinsa ko kuma wani lamari da ya shafe shi. Kamar yadda da muka sani da farko, in na san idan masu tambayar suna tare da wannan fili lokaci-lokaci, ba za su kasa sanin cewa karin magana zance ne dukkanne mai ma'ana ta musamman abin da farko kamata su fara sani kenan to sannan kuma waɗannan kalmomi da wannan karin magana ta ya da dogo yana daga cikin rukunin kamar da yanzu na faɗa wato karin maganganun da ake alakanta su ko suke da tushe da mutum ko kuma wani sa a zancen mutumin ko aikin mutumin ko kuma wani lamari ya shafe shi mun sha ba da misalan waɗannan karin maganganun misali a ce jifan gajiyar baidi gobarar titi a jan ko gwaggo a kofa noman barka fargar jaji da sauransu ko ba haka ba
haka
yawa ko da yake a mafi yawancin lokaci waɗansu karin maganganun suna da tushe ko asali na tarihi da aka iya tabbatar da shi waɗansu ko ba su da shi amma dai gaba ɗaya abin da Bahaushe yake nufi da karin maganar Allah ya yi mutum da ɗan dogo kuma ya masa da ɗan dogo shi ne samun rabo ko alheri ko kuma wani amfani daga ai tsammanin samunsa ba a wani lokaci wato ka samu wani abu ko kuma wani rabo ya zo ma ko wani amfani da baka zaci ko kuma baka tsammaci zai zo maka a yadda ka zace shi ba shi ne da ɗan dogo asalin wannan karin magana kuwa tarihin ta dai ba shi da cikakken ainihin wato bayani akan a ina aka yi abin amma dai bayanai suna nuna cewa shi dogon da ake magana da shi da ƴan uwansa manoma ne kowa yana da gurin da yake nomawa a garkarsu ko gandunsu suka je suka zuba gyaɗarsu gyaɗa ta fito sai ya banya kowa ya banya ta kai kyau amma kuma sai gyaɗar shi dogo sai ta fita daban da ya banya da sauran maƙwabtansa ta kasance ita ta mai ƴaƴa ƙasa ƴaƴa domin ƙarshen karin maganar a ce Allah ya yi wa wani gyaɗar dogo sai a ce ita mai ƴaƴa ƙasa ƴaƴa ba da saɓanin sauran yadda aka saba ganin ainihin ya banya gyaɗa a ƙasa. Yawwa to shi ta dogo shi ta kasance da gasa a ƙasa kuma ga wata ma a sama shi ne sai su ɗan uwansa suke danganta duk wani abu da ya shafi ko kuma ya samu mutum na alheri ko rabo mafi yawa fiye da yadda aka tsammaci a samu sai a danganta da shi to Allah ya yi mutum da ɗan dogo ko kuma kai ma Allah ya maka da ɗan dogo ka samu abu kaza to ka ji tushen ainihin wato wannan karin magana.
Wato albarku sama da ƙasa.
Yawwa ahem albarka sama da ƙasa. Kusan abin da ya samu shi dogo kenan.
Iko Allah.
Ba za a ce wai a'a ko wani ko kawai dai ikon Allah ne. Amma kuma ba za a iya yanke tsammanin cewa ƴaƴan ita shuka ko kuma amfanin gona suna da haka. Ai kaga ko a doya a nan tsakiyar Najeriya ana samun wani iri ya fito da ta bambanta da sauran iri.
Haka.
Har kamar zan tuna akwai shekarun baya da wata doya ta fito su manoma suke kiranta wai makka kusa. Duk wanda ya samu ya girbe irin wannan to shi wannan shekarar zai iya biyan kuɗin zuwa aikin haji.
Haka.
Shi ne ake kiranta makka kusa.
Lalle.
To kaga tunkuci irin wannan kenan. Ya banya tana yin haka. Abin da za mu ɗauka kenan. To sai ita wannan karin magana ita zamanto kuma wato ga magari a bakin sauran Hausawa.
Ko da yake ka ce ba lallai a tabbatar da inda abin ya faru ba, ban sani ba ko za ka iya gaya mana inda ake tsammanin da ya faru duk da yake ba takamaiman tabbaci cewa ga ainihin wurin.
Gaskiya a yawancin wallahi bincike da aka yi, idan a ɗan iya abin da na bincika, da bincike bai tabbatar da tushen wannan karin magana ba. Kamar da kuma na nuna maka ba ita kaɗai wuce akwai karin maganganu da ɗan dama waɗanda suna da tushe ko asalin su da inda suke wasu kuma ba su yawa kuma a kan da baka misali cewa kamar sanatar jini kana jina?
Ina jinka.
Yanzu ya zubar da mazu garin ɗiban ruwa kuɗinsa suka zube cikin rijiya sai ya ga mutane suna wucewa sai yake ce musu sadak 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 wato mutane su zo shiga a su zo da sadaka amma fa a cikin ruwa. Ka ga wannan ba tabbatar da ina ina
okay. Na ya faru ba.
Karin magana ina aka yi ta ba. Yawwa.
Allah ka.
Akwai kuma wata karin magana kuma da ake cewa aikin baban giwa. Ka ga wannan shi ma ba a san ina ita ina take ba. To ita ma nan. Ainihin wato jadar malam dogo tana daga cikin irin waɗannan karin maganganu waɗanda har yanzu ba ɗaya kankance ina suka faru ba. Ma wannan sai dai na gungarin labarin.
Sai kuma wata ansar masu sauraronmu da dama mai alaka da babi na ƙarshe na ansar tambayar da muka ƙarasa kan rarara ga Mahmud Kwari.
Wai rarara mun kusa mai yi tuya fa mun yala amma manta da albasa. Wai waye koya maka waka ne?
A ni Allah ba koya mun waka kai ba. Kawai dai mawaka suna yin waka kamar yadda na gaya maka abin yana burge ni ba inda yake sauran ba da sako. Kaga ne sai ta hanyar waka. Kawai yanda suke yi ne ma ina kallo haka wannan shiga yayi daidai wannan yayi daidai ba gyara
masa. Dama kana bibiyar wurin da suke kenan.
Eh ainihin da yawanci inda suke ina ganin nake sana'a ta da. Sandan nayi bamburutu. Na wanta ban gaya maka ba tunda baka tambaye ni ba. A cikin sana'a.
Ai sai akai ka ba mu tarihin rayuwarka. Da haka kawai riga ba abin nan ne ba kalami ai sai ka ce nayi bamburutu nayi tallan yalo nayi kaza. Ka gane ko? Ba baka gaya mana ba.
A lokacin na dan yi sana'a sai da mai. To inda nake kusa da gurin suke. Da na ga inda suke abubuwan kuma idan ina da zumma irin wannan abun. Wani abun yana bata mu kare amma bayan da zai ka fada wani ji. Zan ga wannan hanyar ne to ni ma bari in yi.
Kawai bayan ka gama karatun Allah sai ka kama bumburutu daga nan sai ka gangara waka.
Ai karatu ba. Shi ba a gama. Ina cikin karatu dai. Nake yi. Shi karatu ba a gama shi. Ina cikin karatu na. Yanzu dan samu 100 rufa mai kana asiri wanda ba haina je na ce wani ba ne wani abu ba. Kuma duk wanda mai wakar da ka sani in ka ce ya san ni da sana'a ta tashi. Shi za su problem din mawaki. Yanzu mawakin kawai da ya taso ya garara na waka ko Adamu na gudu na waka na samun kuɗi. Kawai shi fa so yake waka da fa yau waka yau a bashi kuɗi saboda haka in yayi yau goma ka bashi kuɗi wajibi zajin ka zai ka gani ko yanzu in ka gana ma waka daman kai ka sani in kuma ka gana maka ne kai maka daman baka sani ba bana san ko sai sun ka in ka bani fallar in baka bani ba zan ce a daman ni nayi na kawo kai na baka kaga ba maganar ma ita hadamu
saboda dai ba ka da malami kina a fagen waka
a duk wanda kace duk riga maka bai wanda malami ba ai akwai wanda suke wakar komai ai da haga wani kasan ya girma uban kama ba kai ba Allah safmun yanzu kai ka dauki su garba gashi ko jin waka suka ke kasan in kai sa TV ka iya waka irin waka ta siyasa in dai abin mutun ne ai tallan mutun a ce wani yayi kaza yana neman kaza wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza yanzu kaza ya fito in ya kun zai kaza duka ai irin wannan abu ma akwai irin shata wanda yanzu aka kalla abu a waki shi kuma in aka yi waka na za ka ganta da manufa da yawa waka irin wannan ko sauraron waƙoƙin wayannan kake yi kaga ba karamar daraja ƙara samu ba ko kuma da ƙara budewa da wayewar kai a cikin ita abin da zaka yi amma sai ka sa ranka a zuciyar da kazo da me kazo kai waƙar
dan haka da ma kai kana si ka bi si ga irin wannan kenan ta sauraron waƙoƙin wayannan da kake gani
dan yawanci da nazo naga suna yi haka bakin gurgudo na ga yanda suke yi ni ma kwadan wannan yazo mun su na fara gwada to hankali hankali kuma ni ma sai gashi ana cewa dauda ka hutu rarara an fi sanin da rarara ya waka
to godiya muke yi Allah ya taimaka
amin ba dan mu
to jama'a sai kuma sati mai zuwa yanzu a madadin rarara da Mahmud Kwari ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau
to a gaida Ibrahim da wannan ne ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
Guguwa mai ƙarfin gaske da aka yi lakabi da Guguwa Harvey ta yi ɓanna matuƙa a kudu maso gabashin jihar Texas a wani ƙaramin gari da ake kira Rockport kusa da Corpus Christi da asubahin yau Asabar inda aka rika tafka ruwa kamar da bakin ƙwarya da ya shafi wurare da dama. Mataimakin shugaban Amurka kan harkokin tsaron ƙasa Sebastian Gorka ya ce ya ajiye aiki.
To madalla masu sauraronmu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin Grace Alheri Abdul ta ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni don ma injiniyanmu na yau Jona Nisar fili hashin gumar ke cewa sai mun sake dawo da karfe 9:30 na dare a gwan Najeriya da Niger, karfe 8:30 agogon Ghana. Assalamu alaikum.